Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodai yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 14 ga watan Disamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmaini tare da Muhammad Lalu daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko Mahmud, ba mu kan labarin.
To Ibrahim, kungiyar likitocin kasa da kasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi yan kabilar Rohingya 6700 a kashe a Myanmar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasa Amurka na bara. A Somalia kuwa akalla mutane 17 ne suka rasa rayukansu bayan da wani dan kunan hangar bakin wake ya tarwatsa kansa.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa taron da aka gudanar na bana akan amfani da iskar gas wajen girki ya nuna cewa kashi 5 cikin 100 na yan Najeriya kadai ke amfani da gas, kuma kashi 90 na tukwanen gas din sun kusa cimma zamanin su.
Me kyau ne sai su cika, an ba me kyau bane su ba me shi shawara cewa wannan abin da aka ba me kyau bane zai kama gobara. Wannan surba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa, kuma kowa ya san bala'in gas, ko da ko bai taba kona shi ba, amma dai ya san me gas.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda taron da aka gudanar jiya a Faransa ya bada sanarwar gudunmuwar kudaden da kasashen duniya suka fara tarawa domin kaddamar da dandanar hadin gwiwa da ake kira G5 Sahel. Kuma wasu ke cewa
yanzu mun kai talaucin da ba ma iya yaki ba, kai ho a yanzu haka da aka fadi sun fadi ne. Kudin hutawar shi kuma wani abin. Abin da ake cewa a Turanci promise, alƙawari ne suka dauka. Su ku an san shahararru ne ba cika alƙawari ba kashi a san Turawan.
To akwai mu da shirin bango, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi yan kabilar Rohingya 6700 a kashe a watan farkon sumaman da dakarun ƙasar Myanmar suka kai akan yan tawayen Rohingya. Kungiyar mai bada tallafi wacce ke Geneva, wacce kuma aka fi sani da Medecins Sans Frontieres ko kuma MSF a takaice, a yau Alhamis ta ce ta kai ga wannan ƙididdigar ne bayan ta gudanar da wani bincike akan yan kabilar ta Rohingya da dama da ke neman mafaka a sansanonin yan gudun hijira a Bangladesh. Daga shin waɗanda suka mutu kamar yadda ƙididdigar ta nuna, har da yara ƙananan 730 da shekarunsu suka gaza 5. Ana dai zargin sojojin ƙasar ta Myanmar da ƙaddamar da wannan samame ne a kan ƙauyukan 'yan ƙabilar ta Rohingya a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar a watan Agusta. Mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka 'yan ƙabilar ta Rohingya suka kai a kan wasu ofisoshin 'yan sandan ƙasar. Wannan samami ya haifar da tserewar 'yan Rohingya 600,000 zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar. 'Yan gudun hijirar sun faɗa wa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama labarai ire-iren, wato labarin ire-iren cin mutuncin da aka musu da suka haɗa da kisan kai, fyaɗe da kuma ƙona baki ɗayan ƙauyukansu. Daraktar ƙungiyar ta MSF Sydney Wong ta ce sakamakon binciken nasu abu ne mai gigitarwa. Idan aka yi la'akari da adadin mutanen da suka ba da labarin yadda aka kashe musu 'yan uwa da kuma irin mummunar hanyar da aka kashe su ko kuma aka jikkata su.
A yau Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasar Amurka na bara. Ya kuma ƙara da cewa abokanan hamayyar shugaba Trump ne suke yada wannan zargi domin su haramta shugabancinsa, yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake a kowace shekara. Putin ya yi fatan dangantakar Amurka da Rasha za ta samu daidaito. Hukumomin tattara bayanan asirin Amurka dai sun yi amanar cewa shugaba Putin ya ba da umarnin a yi shishigi a ƙuri'un zaben na Amurka, inda ya nuna fifiko a kan Trump domin ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Shi ma Trump ya yi ta nanata cewa gangamin yaƙin neman zaɓensa bai haɗa kai da Rasha ba. Shugaba Putin har ila yau ya nuna damuwarsa kan shirin Amurka na yarjejeniya na janyewa daga wata yarjejeniya ta dakile yaduwar makami da aka kulla, yana mai cewa Rasha za ta ci gaba da mutunta matsayar da aka cimma. Ya kuma kara da cewa dakarun Rasha za su ingantu kamar yadda ya kamata ba tare da Rasha ta shiga lige-ligen mallakar makamin nukiliya da Amurka ba.
Akalla mutane 17 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 15 suka jikkata bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa babban ginin horar da ƴan sandan kasar dake Mogadishu headquarter birnin na wato Somalia. Wannan hari ya faru ne yayin da ƴan sanda suke bitar fareti a cibiyar horar da ƴan sanda ta General Kahiye Police Academy. Jami'ai sun ce maharin yayi shiga burtu ne inda ya saka kaya kamar na ƴan sanda. Sai dai kuma ba su bada takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba. Wani al-Shabab dai ta dauki alakin kai wannan hari na yau Alhamis. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka hada bayan binciken da aka gudanar cikin watanni 20 da suka gabata ya nuna cewa baya ga jami'an tsaro har-haren na kungiyar al-Shabab na ci gaba da shafar fararen hula. Michael Kitten, wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ne a kasar ta Somalia.
Taron da aka gudanar na bana kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki da aka gudanar a Lagos ya bayyana cewa kashi 5 ne kacal cikin 100 na ƴan Najeriya ke amfani da iskar gas din wajen girki.
To jama'a a gafarce mu an samu tangarda. Okay. To bari mu ci gaba da labarin namu. Ana labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Majalisar Dinkin Duniya ya ce jakadiyar Amurka na Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley za ta yi amfani da wani taron manema labarai a yau Alhamis domin zayyana ire-iren ayyukan haifar da tarnaƙi da Iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya da sauran sassan duniya. Jakadiyar Haley za ta yi bayani game da wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan yadda aka cimma matsaya dangane da shirin mallakar makamashin nukiliyar Iran da kasashen Amurka, Burtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus, matsayar ta kuma amince da kada Iran ta gudanar da aikace-aikacen hada makami mai linzami wanda za a iya dasa makamin nukiliya a kansa. Wasu bayanan farko da aka fitar gabanin wannan taron manema labarai da za ta gabatar sun nuna cewar Jakadiyar Haley za ta karanto wasu hujjoji kwarara da ke nuna cewa Iran bata mutunta wannan yarjejeniya, sannan ta yi kokarin barda sahun wasu ayyukanta. Dama dai shugaba Donald Trump bai amince da wannan yarjejeniya ba, wace tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kulla a matsayin hanya madaidaiciya da za ta hana Iran mallakar makamin nukiliya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da hoton namu daga Najeriya, inda taron da aka gudanar domin bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki ya bayyana cewa kashi 5 cikin 100 na ƴan Najeriya kadai ke amfani da gas wajen girki, amma matsalar ita ce an gano cewa kashi 90 na tukwanen gas din ma suna da matsala kuma sun cimma sa'insu. Daga Abuja, Nasiru Adamu Ilhika ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Taron da aka gudanar na bana kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki da aka gudanar a Lagos ya bayyana cewa kashi 5 ne kacal cikin 100 na ƴan Najeriya ke amfani da iskar gas din wajen girki. Kwararre ko mai bada shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban Najeriya Dayo Adeshina ya ce bayan kashi 5 din masu damar amfani da iskar gas, kashi 60 cikin 100 na amfani da ice ne, kashi 30 cikin 100 ko kanazar, inda sauran kashi 5 din kan yi amfani da bakin gawayi ko kokol. Ba ma nan matsala take ba binciken. An gano kashi 90 cikin 100 na tukwanen iskar gas din sun gama zamanin aikinsu, dan ana buƙatar duba lafiyar tukunya don soya ta bayan shekaru 15. Adeshina ya ce kashi 90 cikin 100 na tukwanen sun kai shekaru 30 da kerawa, da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane don yiwuwar tashin gobara. Baya ga gobara, masana na duba tasirin wannan lamari ta zabar hanyoyin da ba sa karewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli. Farfesa Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya.
Makamashin da baya kare shine makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi. Akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal, har ma da sinadarin uranium, duk masu karewa ne. Abu nufi shine idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su. Ta ɗaya ɓangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska, makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa, waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya. akwai su kuma dukkan su waɗannan wanda ba sa karewa cancin suna da nasaba da ƙarfin hasken rana.
Imran Adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin Rigasa. In ya shigo Abuja kuma yakan amfana da iskar gas.
Amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da ya fi kalanzir sauki. Kuɗin da zaka sai kalanzir na sati ɗaya zaka sai gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu. Na farko kenan. Na biyu gas ba shi da matsala irin na kalanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin namu ko itace da ake amfani da su. Ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki. Dandana ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan. Sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu ba su san yadda ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobarar ta shi a cikin gida. Amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi.
Wasu daga cikin na'urorin ne yawa yawan su ma tsaffi ne ko kuma ma najabu ne tukwanen gas din.
Ita ma dai nasu irin haka sai a sa masu kamfanonin da suke cike tukunyar gas din. In za su cika wannan tukunyar gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi. In mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane su ba mai shi shawara cewa wannan abin da ka ba mai kyau bane zai kama gobara. Ma nasu ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa. Kuma kowa ya san bala'in gas. Koda ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas. Saboda haka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin da ka ba mai kyau bane ba zai gangance ya je kuma ya cika ba.
Hukumomi na kara bullo da wasu sabbin rishiyoyi na zamani da rage sare bishiyoyi ga neman icen girki da zummar yaki da hamada. Nasura da Malika Marar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Dan Rasulullahi
da Allah dan Rasulullahi.
To a gaida Nasiru Adamai sai kaya. Bari mu ketara jamhuriyar Niger inda taron shugabannin kasashen yankin Sahel da na wasu kasashen Turai da na Asiya da aka gudanar jiya Laraba a Faransa ya bada sanarwar samar da miliyan fiye da 100 na dalar Amurka a matsayin gudunmuwa don gudanar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel mai yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Sai dai a yayin da wasu 'yan Nijar ke yabawa da wannan yunkuri, wasu kuma cewa suke yi kuma bayani ga kasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya yi kuma da ƙarin bayani.
Tallafin wanda a jumulce ya tashi miliyan 135 na euro ya fito ne daga kasashen Saudiya mai miliyan 100, yayin da daular Larabawa ta ƙuduri aniyar bayar da miliyan 30, sai kasar Holland da ta sanar da zuba miliyan 5. Waɗanda za a yi amfani da su domin ci gaban ayyukan rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel wacce yake fama da rashin kuɗin gudanar da yakin da ta kaddamar da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Dr. Sani Yahya Janjuna, wani mai sharhi akan al'amuran tsaro, na cewa
lalle yaki kuɗi suna nasu kokari, lalle yaki makamai suna iya nasu kokari, amma yaki zuciya ce ke yin shi, kuma niyya ta kirki kyautawa ita ce ke yin shi. Shi kuma yaƙi matsalar shi a fara ba a iya sanin ƙarshen shi. Wannan gudunmuwa duka gaba ɗaya tana iya ta isa a halin yanzu a fara, amma zuwa gaba idan yaƙin ya ƙara jimawa dole sai an ƙara tara hannu zuwa sauran ƙasashe kuma sun ƙara ba da gudunmuwa.
Dama tun a ranakun farkon kafata, kowace daga cikin ƙasashen da ke da hannu wajen tafiyar da wannan runduna da suka haɗa da Niger, Mali, Burkina Faso da Mauritania da Chad ta ɗauki alƙawalin bayar da miliyan 10 na euro. Sai dai jami'in fafutuka Abdu Idi bai gamsu da wannan yunkuri ba.
Yanzu mun kai talaucin da ba ma iya yaƙi ba. Kai fa a yanzu haka da aka faɗi sun faɗi ne. Kuɗin hutawar shi kuma wani abu ne. Abin da ake cewa a Turanci promise, alƙawali ne suka ɗauka. Su ku an san su shahararru ne ba cika alƙawali ba ƙasashen Turawan. In muna so mu kare kanmu, muna iya huddo kuɗi ƙasashen. Duk a ce kowace ƙasa ta ba da miliyar 100. Shikenan ba sai mun nemi wani ba. Kasashen biyar ne
daga cikin miliyan 450 da ake bukata domin ayyukan wannan runduna. Tuni kasar Amurka ta bayar da tallafin miliyan 60 na dala, yayin da kungiyar tarayyar Turai ta bada miliyan 50 na euro, ba idan wasu kayan yakin da Faransa ta bayar waɗanda aka kiyasta darajar su akan miliyan 10 na euro. Saboda haka zuba ido akan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe ya zama wajibi.
Wanda duk ya juye kuɗi bisa wani fanni can daban ba wanda an ka tsayar ba, ka a yi tausayi bisa gare shi, a san yadda za a yi doka ta bige shi don saboda cewa ya ƙuntata ma al'umma kuma ya san cewa hakan ga dan a ba gawa kashi mai rai ya ji tsoro.
Ƙasar Nijar da ke kan gaban waɗanda ke fatan ganin an murƙushe ayyukan ta'addanci a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma. A taron na jiya Laraba ta bayyana shirin ƙara yawan dakarunta a rundunar haɗin gwiwar ta G5 Sahel, matakin da wasu ke ɗauka tamkar amsa ga ƙasashen da har yanzu suke ɗari-ɗarin aika askarawansu cikin wannan runduna wacce tun tashin farko take buƙatar sojoji 5,000. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillahi.
To a gaida Salimu Muni Barma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan Majalisa Abdulrazak Namdas, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu Comrade Baban nan kan tudun Madabo, yana da sauran tambayoyi ko kuma tambaya. Gare ka Comrade.
Na'am, akwai ragowar tambaya guda daya. Duba da yadda ko yawancin hanyoyin da suke fadin Najeriya, musamman hanya da ta tashi daga birnin Gwari, daga Kaduna zuwa birnin Gwari, hanya ce wacce ta yi kauri wajen yin fashi da makami. Shin wani rawa majalisa za ta taka don ganin an magance wannan fashi da makami da yake addaba al'umma, kasancewa kusan kullum a wannan hanya sai an yi fashi da makami?
Mallam Abdulrazak,
ni kana san cewa a majalisa mun kawo magana sosai batun garkuwa da mutane da ake yi da mutane, kuma mun mai da hankali balle ma maganan Abuja zuwa Kaduna, wannan mun san an yi maganinta. Kuma a ta Kudu mun yi kokari akai duka. Ba zan iya ce ga wannan hanya ga don ni ko a maza ba na muna da hanya ne, ba za a iya zanna ana irga hanyoyi daya biyu daya biyu, amma na tabbata mun kira kwanakin baya Inspector General na Police, mun kira shi Director General na DSS, mun kira Civil Defense, mun kira shi Minister ba na gida, duka sun zo zaure. Mun tambaye su menene ne damuwar nan da ake garkuwa da mutane, sun ba mu bayane amma a sirrance. Wannan kuma sirri ne na kasa, ba zan faɗa a cikin radio ga abinda muka tattauna, ga abinda suka ce, ga dalilai, ga kokarin da suke yi, ga wannan ba za mu bayyanatar da su ba. Amma tunda mun kira jama'a sun gani muna aiki a kai, kuma muna kokari, sai dai ai hankali abu ne dole, ba za a yi abu yau a kare ta washe garin ba. So a biya hankali, kuma na san ana bin hanyoyin da za a cika wannan abun, kuma insha Allah za a samu kanta.
To bari mu je ga mai tambaya na gaba.
Wani kokari majalisar kasa take yi don tabbatar da kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Kano matsayin university, duba da a waccan lokacin gwamnatin baya ta tabbatar da wannan makaranta a matsayin university, kasancewar al'ummar Najeriya tana, al'ummar jihar Kano tana da yawan jama'a, kuma akwai karancin samun admission ga matasa.
Gare ka Mallam Abdulrazak, ka ji tambayar tashi ko?
To ajiya abin da ke faruwa ba kawai college na Kano kaɗai ba, ina matsayi na dan majalisar tarayya ne, na san kolejoji da yawa wanda mun ga ya kamata su ringa ba da degree, kuma 'yan majalisu sun kawo kuduri a kai an karanta su, amma ba za a tabbatar ba sai an yi na uku, an yi zanna an karanta na ɗaya, na biyu an je ai muhawara kai kasu kai ma ita shugaban kasa ya sa hannu. Na san akwai kudurori da yawa, ba zan iya tabbatar ko na Kano na ciki ko Kano baya ciki ba, a gaskiyan Allah ya kamata in kaman Kano a ce, tunda jama'a na da yawa za a duba nawa ne mutane a wajen kolejojin nawa suke da su, don a samu a taimaka a yi dokar da za ta ba da digiri. Ban tabbatar a kai tsaye na Kano ya matsayin yake ba, amma na san mun mutane da yawa, kolejoji da yawa an kawo ana taimaka, kuma za a yi su.
To me tambaya na gaba? Bismillah ko?
Duba da halin da al'umma suke ciki, musamman talaka a wannan kasa, zaka ga abincin da ma zai ci yana wahalar da shi. Shin majalisa ta yi tunani akan irin wannan abubuwan, kuma wani hanya ta lo da shi domin a ga cewa an sauƙaƙe wa al'umma halin da suke ciki?
To ni ina ganin wannan tambayar ko bai ansa ba, tunda cikin tambayoyin da ake yi
na ba da ansa, tambayoyin da duk na ba da ansa
wannan. Ya ba da ansa.
Gaskiya na ba da ansa wannan. Sai dai ya sake tambaya wani yana da wani.
Tambaya ta gaba shine halin da 'yan gudun hijira suke ciki. Za mu ga cewar wasu kungiyoyi ne suka fito daga waje suna taimaka musu. To shin a matsayin majalisa wani irin kokari suke domin su ga cewa sun sauƙaƙa musu irin rayuwa da suke ciki?
To gare ka Mallam.
Wannan zan bashi misali ma. A matsayina na memba daga Arewa maso gabas, na san muna da kungiyar da muke kiran shi North East Caucus, wanda ya hada dan majalisar tarayya da dan majalisar dattawai. Duk mun haɗu wanda mun fito daga wannan yanki, musamman na Arewa maso gabas, muna dan tara dan abun da Allah ya bamu mu tara kudin mu kai ana muna kaiwa a wayannan yan gudun hijiran. Na tuna mun je Yola, na tuna anje ma Edo kwanakin baya, anje Maiduguri ne. To ana iya zuwa a dan tallafa musu da abinci, a ba su wayansu magunguna, a siya wayansu kaman taburmai ana bayarwa. Wannan daga aljihunmu ba muke kawowa. Muka kuma iya kiro gwamnati don ta mai da hankali ga wahalan da mutane suke yi, sai a yi kuduri a majalisa a tunatar da gwamnati cewa fa mutanen nan suna wahala. Kwanakin baya an samu labari cewa ko wannan ciwo da ake kira da ita AIDS ta ma addabi ma wajen, an rasa ya za a yi ga malaria da sauransu, ya za a yi da Allah. Munci majalisa ta ce ma gwamnati da mai da hankali ga wa'innan abubuwan, kuma in an ba da taimako muna tabbuna so mu tabbatar cewa taimakon da gwamnati ta yi ta kai ma mutane, don ana samun korofi cewa wayansu suna tafiya da abinci a wani waje abinda ba a kai ma yan gudun hijira da sauransu. Na tuna mun iya kawo wannan a majalisa a yi bincike a tabbatar cewa wayannan abubuwa da aka ba ma mutane sun shiga hannunsu, kuma kara shugabannin da aka hada su da wannan su yi son kai, wayansu su tafi da shi, duk wannan mun yi kokari akan su.
To akwai malamin da ya ce zai yi tambaya, ni ce bari sai an kare shi ma ya zo ya yi tambaya.
Assalamu alaikum. Akwai amsar da honorable Dazi ya bayar ta cewa idan mutane sun fahimci wakilin su ya tafi amma baya tsinana musu komai kuma suna da buƙatar dawo da shi, sai honorable ya ce sai su haɗu domin su ƙara kada ƙuri'a. Shin kamar yadda INEC daga farko take sa rana ta ce ranar kaza za a kada ƙuri'a, su kuma daga baya mutanen nan za su haɗu ne su ce INEC ta zo ta aje musu akwati kawai su zo su kada ƙuri'a domin su dawo da wannan wakilin nasu?
To ai na ganin kaman yayi bayanin dokoki ko kuma kaidojin da za a bi, sai dai
gaskiya akwai kaidojin sun da yawa ba haka bane, kuma na riga na yi magana ne dazu, ina ga gara ya tambaye wani kan
duk rana Alhamis muke sa wannan shirin na sai bango, sai in ka saurara zaka ji bayanin da yayi.
Saboda mu dai bamu taba gani a Najeriya an yi kiran yin nan ba, kuma ya tabbata an dawo da wakili.
Ba laifin majalisa bane wannan, ai akwai aikin INEC a ciki, akwai aikin kotu a ciki sauransu. Ana bin abubuwan a tsawo, akwai ka'idodin da za a bi. So in ba mutane sun bi wayannan ka'idodin an karasar ba, dole ta yi wahala. Amma yawancin kamar yanzu a ce masu wanda suka yi ƙuri'a, sai an duk wanda suka dankwala ƙuri'a cewa za a zo a ba ma ɗan majalisan ya bincika ya tabbatar wayannan su ne. To wayansu aka iya ana muna samun zargi cewa za a ga manyan 'yan siyasa za su zanna ne kawai, su kira mutane kawai, su mutum ɗaya kawai zanna ya dankwala takarda shi kaɗai ya kai guza 1,000 don kawai ba a son wane ya dawo da shi. To amma kotu ba za ta ba, sai an zo an bincika an tabbatar, ai ne za ta ce a je a tabbatar shi ɗan majalisar mai gani. To wata ranar shi ya sa ake samun wahala, mutane ba wanda suke can bane kawai, za a ga wasu mutane kalilan ne kawai suke ta dangwala cewa a dawo da mutum. To shi ya sa ake dan samun wahala, amma abun ba abu ne na mutum da ya ba wai in an cika wayannan dokokin ai daidai, na imani za a iya dawo da ɗan majalisa.
A takaice abin da yake cewa kamar idan wakilinku a mazaɓar ku bai muku abin da ya kamata, ku da kuka zaɓe shin za ku rubuta kamar petition, amma sai kun sa hannu. Sa hannun kuma sai ya kai adadi, yawa sai ya kai adadin kaman ko mutum 1,000 ko 2,000 ko abin da shine bayanin da yake. To idan kuka yi wannan din shine za ku kai gaba, idan aka bi wa'annan dokokin shine har ita INEC din za ta zo ta sa rana ta ce to ga ranan da za ku kuma kamar yanda ya maka bayani din ya ce wannan abu na daukar lokaci.
Sai na farko ce
Hajiya, kuma da ban ne tambayar Hajiya akan azumumin ne dai.
To
na ma tambaye shi ne kasancewa an dakatar da shi, kuma ya magana cewa ana ba ‘yan majalisa wasu abubuwa da suke zuwa su yi wani aikace-aikace a mazaɓinsu. To kasancewa shi ɗan majalisar an dakatar da shi, shi kenan al’ummar da suka zaɓe shi su ma sun yi asarar wannan tsarin, ko kuma akwai wani tsari da majalisa ta yi za su zo su duba yankinsa su ga me yake buƙata domin su yi musu.
To gare ka Malam Abdulrazak.
To abin da yake faru shi ne, ai lokacin da aka ɗeba ma shi azumumin in ya ƙarin ya dawo, in akwai ayyukan da yake nan zai zo ci gaba da aikin.
Abinda ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango. ya tsage.
Kuma da Allah Juma'a kenan da shirin bango. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko yace tabbas kiyasin da aka fitar na adadin musulman Rohingya da aka kashe a kasar Myanmar ba karamin abin takeici bane da Allah wadai ganin yadda har yanzu an kasa hukunta kowa akan wannan kisan gillan daga Commerce Salim Abubakar da Imam Jingir da Balan Vice. Sako na gaba ya fito daga gurin Kabir Karaye Sokoto da Rulwanu Me akwai Bondiga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ko shakka babu gargadin da hukumar majalisar dinkin duniya ta yi akan illar da kayayyakin tallan tarki da aka daina amfani da su ke haifarwa sun yi gaskiya don haka akwai bukatar masana su samu hanyar saki safarar su. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina so ku bani dama nayi tsokaci waɗanda uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta tallafawa da kayan sana'o'i a garin Daura ba su ne suka cancanta ba da wannan tallafin ba domin na dauka marayu da marasa ƙarfi ne za su amfana da tallafin. Sannan wani abin takeici shine waɗanda suka amfana da tallafin farko su ne suka amfana da tallafi na biyu. A ƙarshe ina mika tambaya ta ga jam'iyyar APC ta jihar Katsina da cewar waɗanda aka tallafawa su kadai ne suka kafa gwamnatin APC, gyara dai muke so a yi. Daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sako na gaba ya fito ne daga gurin Buhari Yahaya Unguru yace assalamu alaikum VOA Hausa, a yau na leko shirin ne domin in jinjina wa jami'an tsaron jamhuriyar Niger sakamakon cafke wasu masu safarar makamai ciki har da dan kasar mu Najeriya. Muna fatan mahukunta za su matsa kaimi wajen magance irin wannan ta'addancin. Sako na karshe yace assalamu alaikum VOA Hausa, haba shugaba Muhammadu Buhari, wallahi ya kamata ka gaggauta umurtar gwamnonin jihohin kasar cewa su biya malamai kudaden su na albashin su domin tafiyar su hutun Kirsimeti daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada.
To a gaida Hafsan Maina da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammadu Lalu da takaitattun labarai.
Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 6,700 a kashe a watan farkon samaman da dakarun ƙasar Myanmar suka kai akan 'yan tawayen Rohingya. Ƙungiyar mai ba da tallafi wacce ke Geneva, wacce kuma aka fi sani da Medicine Sans Frontiere ko kuma MSF a takaice, a yau Alhamis ta ce ta kai ga wannan ƙididdigar ne bayan da ta gudanar da wani bincike akan 'yan ƙabilar Rohingya da dama da ke neman mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Daga cikin waɗanda suka mutu kamar yadda ƙididdigar ta nuna har da yara ƙanana 730 da shekarunsu suka gaza 5. Ana dai zargin sojojin ƙasar ta Myanmar ne da kaddamar da wannan samami a kan ƙauyukan 'yan ƙabilar ta Rohingya a jihar Rakhine da ke are masu yammacin ƙasar a watan Agusta. Mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka 'yan ƙabilar ta Rohingya suka kai akan wasu ofisoshin 'yan sandan ƙasar ta Myanmar. A yau Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalandin a zaben shugaban ƙasa Amurka na bara. Ya kuma ƙara da cewa abokan hamayyar shugaba Trump ne suke ta yaɗa wannan zargi domin su haramta shugabancinsa. Yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake yi a duk shekara, Putin ya yi fatan dangantakar Amurka da Rasha za ta samu daidaito.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare, in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammadu Lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Aidan Utku Ibrahim Jarmi ke cewa a huta lafiya. A dakatar shirin yau da gobe.